Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu barka da warhaka. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka haɗa da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda ku sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 14 ga watan Satumba na shekarar 2022 zamu magana ne akan gwagwarmayar da kungiyar Rafa ke yi na ganin ta shawo kan cin zarafin mata a cikin al'umma.
Yake Zara, masu saurare muna tafa da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamarmu.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kano, inda ƙwararru kan halayyar dan adam da zamantakewa da shugabannin addinai da kuma masu riƙe da sarautu suka yi muhawara kan yadda za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kawar da matsalolin cin zarafin mata da 'yan mata a tsakanin al'umma.
Hajiya Sa'adatu Mahadi, shugaban ƙungiyar Rafa, ta ce makasudin shirya taron shine shigo da shugabannin addinai da na al'umma da kuma masu riƙe da masarautu cikin harkokin yaƙi da aƙidar cin zarafin mata da 'yan mata da ke ɗaukar sabon salo a kowane lokaci a sassan Najeriya. Ta ce la'akari da ƙima da darajar waɗannan shugabannin a cikin al'umma babu shakka za su iya kawo sauyin da zai ba da nasarar da ake buƙata. Ga tattaunawarta da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari.
Hajiya ce ta suna.
Saudatu Shehu Mahdi, babbar sakatare da kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar da yi musu adalci da aka sani da laƙabin Rafa. Na farko dai abin da ya zaburar da mu shi ne mun yi shekara da shekaru muna kiran hankalin al'umma a kan cewa wannan musiba ta cin zarafin mata gaskiya ce. To yanzu an wuce wurin. Mutum da yawa ya yadda cewa fa cin zarafi gaskiya ne tun ba ma da aka samu annobar COVID kaga magana sai ta fito. Na biyu sai muka ce to tunda mun yi taraji mun yi koyarwa mun yi kwasa-kwasai mun yi horon ilimin tarurrukan horo na cewa a san abu to an san shi sai mu shi ne muka ɗauko longar cewa mu yi aiki da sarakuna da malamai. Su Allah ya ba su martaba. Martaba ko girman ƙasa ko kuma girman sani. To su ɗauko wannan sani da wannan girman ƙasa su taimaka wurin a tsakanin al'ummarsu. Su shirya wasu shirye-shirye da kuma faɗakarwa. Yanzu kamar magana da nake maka, insha Allah sarkin Zazzau ya kirawo ya ce a je a yi faɗakarwa akan wasu abubuwa na wannan cin zarafi. To muna so su zama su ruwa da tsaki. Tunda su iyaye ne, su magadan annabawa ne malamai. Su faɗi gaskiya Allah ya ce annabi ya ce to amma shi ɗan adam kullum abin da yake so sai an tursasa.
Wai kamar Hajiya za a iya cewa ku da kuka shekara da shekaru kuna wannan raji kamar kun gaza kenan da haka kuke neman tallafin shugabannin addinai da na watakila sarakun gargajiya.
Ai na farko dai ina so in gyara maka wani abu in dan boyewa bai jin ni. Ka san wannan kenan. Na biyu ƙungiyoyin kare haƙƙin ni hadima din mu nawa ne a Najeriya. Amma wannan abin da ake nan Kano kawai a wata uku an samu case daga police station documented 340 a wata uku. Yau koda duk wata unguwa tana da NGO akwai iyaka abin da zamu yi. saboda haka ba in kace mun kasa kamar ka watsa mana kasa ido
ai kun yi raji an yi child right act sannan an zo an
yi
BAF da makamantansu kuma a lokacin da kuke ta cewa a yi waɗannan dokoki kuna ganin kamar abin da ake cewa legal framework ne babu kuma gashi yanzu an samu
me yasa a kashi uku ne wanda bai da ƙarfi abu uku yake nema na farko amince an zalunce shi na biyu amince cewa yana da haƙƙin a bi mishi kadu to in za a bi mishi kadu menene tsarin da za a bi dan a bi mishi kadu shine loss din da muka nema sannan kuma na uku wane ne mai neman mishi wannan kadu ta yaya zan a nemo mishi sai wannan kadu shine mu magana mu saboda haka dan mun ce ai dokoki mu ma mun sani doka takarda ce shi yasa muka kira malami to ga dokoki ga sani ku kuma doke gudunmuwa za ku
galibi kukan saba wajen fahimta game da yadda za a yaƙi al'amuran nan wannan tarayya da ɗaya daga cikin kaman zauren da kuke so a samu daidaiton fahimta ta yadda za a tinkari wannan matsalar da ake magana ko ne
kai gaskiya haka yana ɗaya daga ciki tunda duk sanda ka tara mutane ko kuma duk sanda ka dauki wani maudubi na rayuwa dole akwai bambanci dole akwai bambanci kuma muna ganin mu yanzu mun kai gaba da fahimtar mu ta kusa zama daidai da ta malamai da ta iyayen kasa akan cewa abin nan sai an mashi taruruma sai an hada karfi da karfi
to yanzu ku za ku kuna so a yage shi kila a baya ta fuskar dokokin bature can ana magana shari'a musulunci nan kristoci suna cewa ai ta hanyar bible kamata a yaka yanzu kenan kun hakura kowa ya bangaren nasa bangaren kenan misali
ai dama ita doka kasa yanzu constitution ce aka yi musulmi bi ta mu dai rajin da muke na farko shi wanda bai da karfi ya zamanto an yi wani tsari da zai kare shi shin na doka ne shin na aikatau ne aikatau wato ita hukuma ta aje wani abu wani tsari da zai taimaka mishi na biyu kuma kamar yadda ka gani a cikin ɗakin nan magana guda ce idan ka mare ni idan na mare ka zafin da zamu ci iri ɗaya ne wanda ke cin zarafi ba zai tuna ba wanda ke fade zai tuna ko musulma ce ko kirista ce fade kawai yake saboda haka wannan zama zai ƙara jawo hankalin mutane cewa wannan annoba ce ba ta da kala ba ta da suna iyaka sunanta annoba kuma dole a tattara a kashe mahaukacin kai
yanzu can da kun yi wannan kuna ganin kun cimma kenan ko kuma akwai mataki na gaba
akwai matakai yanzu a nan wurin wasu daga cikin malaman da shugabannin al'umma za su ba da labarin yaya suka yi abin a wurinsu saboda yanzu shekarar mu biyu muna aiki da su wannan kamar ƙarshe ne na cewa to mun gwada mun ga yayi akwai wa'anda yanzu a cikin fadarsu akwai ɗakuna akwai ofisis da suka buɗe inda mata za su zo su kuka mu kuma mun kafa wata farfajiya wadda ake ce women of resilience wato jajirtattun mata wanda ke tsaye suna jiran wadda aka zalunta ta su taimaka mata saboda haka wannan wani gaba ne aka zo ba wai ya ƙare ba kuma ai annoba in bata ƙare ba aikin ta bai ƙare saboda haka wannan kawai wata gaba ce aka isa kuma fatan ta zama gabar da za ta hanzarta al'amuran da muke nema na kiyayewa da kuma rage wannan matsalar da ke
Yeah.
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. A tsokacin sa Reverend Estefano Kwanci, ɗaya daga cikin masu wa'azin Kirista a Najeriya ya ce, "Cin zarafin mata da 'yan mata babban zunubi ne a addinin Kirista, kuma duk wanda bai kiyaye da haka ba, babu shakka zai fuskanci matsala a lahira." Ga ƙarin bayani da ya yi wa Mahmud.
Yawa, pastor cikakken suna.
Suna na Reverend Dr. Estefano Kwanci.
Gashi rafa da masu Islamic Civilization Center na UK sun tara wani taro. Magana ake akan zancen ƴancin mata da yara ƙanana da kuma sauran haƙoƙi ma na bil'adama. Ku yanzu an kaku ne don ku fayyace watakila matsayin addini domin wani lokaci ana ba da fassarori waɗanda suka saba da abin da scriptures suka zo da shi na addini akan wasu batutuwa da suka shafi zamantakewar mutane. A waɗannan abubuwa da ake ta magana an daɗe ana ta magana, menene matsayar Christianity ne akan irin wannan sha'ani sani?
Matsayin addinin Krista game da cin yanci na mata da budurwai ita ce ba kyau, wannan ma zunubi ne a wajen Ubangiji. Tun daga farkon halittar ɗan Adam, Allah da kanshi ya halicci mace ya ba namiji domin ya kare ta, domin mace ta zama mai taimako ga namiji. Abinda yake zama da taimako ga mutum ai ba zai wulakanta shi ba, ya kamata ya adana shi ya kyautata zaman. To ka gani, in mutum ko namiji ya wulakanta mace, yana cin mutuncin Ubangiji ne Allah da kanshi. Don haka akan wannan tun daga farko ba kyau, zunubi ne ga Allah in mun ci mutuncin matan aure da budurwai.
To amma za ka ga kullum ana zuwa majami'a church, kullum yawan church karuwa yake yi, kuma yawan ku da kuke faɗakarwa kuke koyarwa karuwa yake yi, yawan mutanen da suke zuwa su halarta lahadi ko kuma service na yamma da ake osira ne ku karuwa yake yi. Amma wannan matsala tana ci gaba da wanzuwa a tsakanin al'umma. Ku ne kuka gaza fahimtar da mabiya ko kuma mabiyan ne ba sa fahimta?
A cikin waɗannan abubuwa da suke faruwa akwai abubuwa guda uku. Na ɗaya, laifi ya shiga duniya lokacin da Adamu da Hawwa sun faɗi cikin zunubi. Sai mun zama muna cikin mutuntaka, ko ka koyar da mutum ko yaya, domin mutuntaka ɗin muna da kasawa. Na ɗaya kenan. Na biyu, son zama mutum da iyawan shi, domin akwai yancin mutum da Ubangiji ya ba mutum. Abinda ka gan dama ka yi ka yi, amma akwai ranar tashin kiyama. Ka gan wannan ɗan Adam yana da shi, ko ɗan kama da ka haifa ka yi mishi magana in baya son ya kai wani zai yi banza da shi. Waɗannan abubuwa suna nan. Na uku, a yanayin da mun samu kanmu a duniya da culture, ban gane yadda zan kira shi, al'adu kala-kala iri-iri sun zo sun mamaye duniya ɗin. Ana ta ɗauka can a ɗauka can a ɗauka nan a ɗauka can. Kai ma fasto kana nan kana wa'azi, wani a can zai ce maka ai ba haka yake ba, domin ka gan komai dai kam a duniya ya gaza, ko yana so ya yi abinda ya gan dama.
Amma baka ganin bacin ƴancin nan da ake ta kwarmato cewa ya kamata a baiwa mata ƴanci da waye da waye da watakin kasashen yamma da ma wasu nahiyoyi na duniya, ya kamar ya taka rawa wajen wannan gurɓacewa da kuma
yana ɗaya daga cikin da na ce al'adun duniya sun zo sun mamaye. Amma akwai abubuwa guda biyu a cikin wannan yancin mata da muke magana a kai yanzu. Ka gani yancin mata yadda Western world suke magana shi ba daya bane da abin da muke magana yancin mata a wannan a wannan da muke magana yancin mata shine darajar mace daidai yadda Allah ya sa amma gwamnati na kudu din nan su suna so wani dayantaka kamar ma ba aure ne kuma abinda su suke nufi daban ne da abinda rapa take yi abinda rapa take yi shine menene daidai yancin mace domin a yi zaman lafiya domin mu san darajar mace ba wai ana so a sa mace ta zama kai a cikin aure bane
a wace daidai da namiji
ana so mu mazaje mu san da cewa mata ma mutane ne suna da nama suna da jini za su iya tunani za su iya kawo mana cin gaba za su iya yin abubuwa da mu dukkan gidajenmu za su zama a cikin wani irin hali na jin daɗi
kana maganar watakila kasashen yamma tunanin kasashen yamma ya sha bamban da namu dangane da maganar yancin mata dinnan da kare su amma ana samun rahotanni hatta a cikin majami'u ana samun wasu limaman majami'u suna yin abin da ya shafi aikata wannan laifi na maganar ko kuma ana zargin su da aikata laifin wannan zance na cin zarafin mata da ma wato mata
wannan tabbas ne akwai limamu da suke yin wannan akwai pastoci da suke yin wannan in ka gan haka to ya zama mutuntaka zunubi da ke cikin mutum to wani lokaci yakan sha ƙarfi sai ka gani ya sha ƙarfin mutum waɗansu ma suna so su bare amma sun rasa
fita ma idan a irin wannan yanayi ku me kuke yi ga irin waɗanda wato suke aikata irin wannan abu domin ana ganin kamar suna ɓata sunan wuraren ibada
wannan daidai ne ka gani a wannan lokaci yadda ne nike pastor na sami mutane da na yi musu gargadi akan wannan so akwai mutane kashi uku akwai waɗansu laifin ya kama su to sai dai da addu'a da azumi a kwace su daga wannan halin shaitan da ya kama su akwai waɗansu sun gan mutane ne a cikin society suna yi sai sun bito irin waɗannan in ka bi su za ka dinka jawo su ka fitar da su da addu'o'i da binciken littafi mai tsarki da waɗansu ababe a kwace su da abokanai da suna yi irin wannan hali sai dinka kwace su ka iya yi to akwai na uku din shine muna magana akwai waɗanda ma ba su sani ba ne to saka gan suna yi don rashin sani
suna limaman coci amma kuma ba su sani ba
ga shi
wata filimi bai wadace su
yawwa ka san ba kowa ba ne kana gani a cikin ikkilisiya da kana magana wai yana da wayewa waɗansu suna zuwa coci amma suna zuwa masallaci amma suna bin mutane ne to irin waɗannan in ka sami daya da daya da su sai ka bi ka gane da cewa waɗannan ba su gane ba ne sosai to sai ka ga irin waɗannan ana so a yi musu binciken littafi mai sauƙi daya da daya domin su gane mun sha haɗuwa da irin waɗannan in su ba su gane sai ka gan to akwai waɗansu ɗin da na ce suna nan ne taurin kai akwai wani wannan shekara sai da na fidda mata a gidanta na kai ta iyayen gidan matan na ce ki zauna nan ta zauna wajen wata uku sai da namiji ne ya shiga hankalin shi tukuna ya dawo ta wannan din rashin ji ne yanzu yadda nake magana muna nan muna ta yi da ishi amma yana dawo hankalin shi yana dawo hankalin shi
wanda muke
Jalla, masu saurare ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin sauran masu ruwa da tsaki da Mahmud ya tattauna da akan wannan batu.
Sannan gabanin watan Oktoba da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin watan wayar da kai akan cutar sankarar mama. Zami ɗan sauye-sauye ga shirye-shiryen namu domin dada mayar da hankali kan al'amuran da suka shafi mata.
Zuwa 27 ga watan Satumba za mu fara tattaunawa akan al'amuran mata zalla a kowace ranar Talata, sai kuma ranar Laraba za mu yi magana akan ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari.
A don haka muna kira ga 'yan uwanmu mata su riƙa kira domin wannan shiri naku ne.
Ki sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad wacce za ta gabatar mana da wani farfesu mai daddawa. To me sauraro, kowa dai yana jin ana cewa farfesu mai daddawa wanda iyaye da kakanni sukan yi, amma matan yanzu da wuya ki ji an yi amfani da daddawa akan abubuwa da yawa na girki. Dan yanzu ko miyan kuka fara kubewa wata sai ta ce miki ita ba ta sa daddawa ba. To bari mu ji sirrin daddawan kuma da mi farfesu mai malama Ummu za ta zo mana da shi a wannan zauri na. Malama barka da zuwa.
Barkar mu da hajiya Binta.
Malama Ummu, kin ce farfesu za mu yi kuma na daddawa.
Kuma mai daddawa. Daddawan mata batsu. To an fi ce mata haka.
Eh, wannan me dai wanda tafi warin ma kenan.
Bakan nan. Wannan bakan za ki danta kamar tsaki-tsaki.
Haka.
To da ita za mu yi amfani yau insha Allah.
To malama Ummu, shigo mana cikin kitchen.
To. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Da farko dai za mu yi wannan farfesu. Shi bai da zaɓi a ce ko nama ko kifi, duk wanda Allah ya hore maka, kuma naman ma kowanne iri, ko na rago ko sa ko kai kuma na maciji ka samu za ka yi farfesun ka ko kifi.
Musamman ko zuru.
Yawwa, musamman mu zuru. Kin ga aka yi wannan farfesu na maciji, ai ba ƙaramin daɗi yake yi ba. Kai ka tsinawa, mun ba ku a baya fa.
Ai wannan ina ganin kila saboda suna tsoron shi ne ko?
To kila suna tsoron shi, ba sa iya amfani da shi. To da farko ki samu ko naman ki ko kifin ki, sai ki samu kayan miyan ki, bayan kayan miya za ki samu sinadarin ɗanɗano, bayan sinadarin ɗanɗano gishiri, sai kayan ƙanshi. Duk wanda kike da buƙata, citta, kanumfari, tafarnuwa, duk wanda kike da buƙata a kayan ƙanshi wanda kike ci za ki tanaje shi, sai kuma ki tanaji man kaɗan ki. To in baki da man kaɗan ke samun man gyaɗa ki amfani da shi. Da farko za mu bari mu fara sarrafa daddawan. Daddawan batsan ki, ba inda ake amfani da daddawa ake amfani da ita ba. Ki sa daddawan batsan ki a cikin turmi da citta, sai ki dake su, su liƙi su yi gari, sai ki koma sai ki kwashe, in kika kwashe sai ki zuba shi a cikin roba haka. In kika zuba shi a cikin roba ki zuba mishi ruwa. Kamar yadda yake dama gyaɗa, in za ki yi kunun gyaɗa, to haka shi ma za ki yi.
Wato sai an narkar da shi.
Yawwa, sai an narkar da shi kaya.
Ta zama kaman ƙullu. Ya
zama kaman ƙullu. To sai ki koma inda suke tace gyaɗa still. Ki saki dinka tace shi.
Wato ki samu rariya kenan sai ki tace.
Wa rariya, kuma ba ki samu rariya ba. Idan ka zuba mishi ruwa ka dame shi din nan ko, saki ga ruwan ya canza kala.
To.
Zai canza kala, zai koma kamar ruwan madara haka. Kamar irin kin dama, kamar madaran ruwa haka. Haka zaki ga ruwan ya koma. To sai ki tace shi.
Ma'ana idan har ba kama da rariya.
Yawwa.
Sai kai a hankali ka ware dan kwanta kasa.
Yawwa. Sai ki tsiyaye wannan ruwa. Idan ki tsiyaye wannan ruwa, shi asalin tsakin zaki gan shi baki.
Yana can kasa.
Yana can kasa. Zaki gan shi baki. To idan ma madaran da dawan bai gama fita ba, zaki kara mishi ruwa. In ki kara mishi ruwa ki gauraya, ki gauraya, ki gauraya, ki bar shi dan kwanta, sai ki tace. Ka ki ga asalin tsakin ya koma baki. To sai ki zubar da wannan tsaki, ba ma buƙatan shi. Shi wannan ruwan madaran na daddawan batso, shi zaki zuba a tukunya. In ta zuba shi a tukunya, idan ruwan
farin girkin ki,
farin girkin ki ne, shi zaka zuba a tukunya. In ta zuba shi a tukunya, sai ki dora shi dan tafarfasa. Ni dan tafarfasa, sai ta zo ta zuba kayan miya. Kayan miyan shi ba soyawa za a yi ba, za a zuba shi haka akan wannan ruwan.
To me da menene a cikin kayan miya?
Kayan miya mun ce tattasai, albasa, tarugu, mama buƙatar tumatir. Za mu zuba shi a cikin wannan ruwan da doon batsa da ya tafarfasu. Za ki ji ma yana ganshi saboda kin sa mishi citta. To kuma a cikin jikin ake sa tafarnuwa. Sai ki zuba shi, kika zuba shi, sai ki dauko ruwa. sai ki zuba ruwa, kai ki cika ruwa, in kuma kina so da homo sosai, kin san da yake daidai bukatar da ruwan farfesin ki. To bayan ya tafarfasa sai ka dauko abin da kake da bukata. Nama ne in kifi ne in ma naman macijin ka samu sai ka zuba, to kin ga shi naman maciji da kifi ba su da karfi naman maciji da kifi ba su da karfi, to kin ga ba ki sa ruwa mai yawa ba kenan. In kuma nama ne kin ga musamman a ce ko naman sa haka shi yana da karfi, ba ki zuba ruwa, ka daidai da ruwan ka sai ki zuba wannan naman naki a ciki wanda kika samu, sai ki zuba shi a ciki. Nama kin sa sinadarin dandanan ki, kin sa gishirin ki, kin saka duk wani spices da kike da bukata kayan kanshi a ciki, sai ki maida sai ki rufe shi, in kika rufe shi in ya nuna za ki sauke abinki. To kin ga ina mun maciji ne, ba sai kin yi amfani da mai ba, saboda shi yana da maiƙo.
To
ba sai kin yi amfani da mai ba,
wato shi maiƙo ne da shi,
shi maiƙo ne da shi. Kin ga wasu kifi ma ba su cika samu shi mai ba, aka samu kifi mai maiƙo. To kin ga duk ba sai ka samu, in kana da bukatar je man naman ka ba mai maiƙo bane, sai ka so dama ka soye wannan man kadi, sai ka tsiyaye man kadan ka a ciki. To wannan shine farfesu mai daddawan batsu. Sannan hajjiya binta, wannan farfesu mai daddawan batsu ko ba wai daɗi kawai gare shi ba, hatta ga lafiyan ya mace. Misali mace mai shayarwa, aiki ji an ce wata nonanta ya tsinke, ba kauri ba maiƙo, to wannan farfesun shi ake yi mawa duk wata mai wannan lalura. Mu dai a can kuma cikin ikon Allah ya kika da ta fara sha yau gobe jibi ta ci naman ta sha roman, ta kika ruwan nono ya gyaru.
To da fatan mai sauraro zai gwada ya ga yadda ake wannan farfesu mai daddawa da kuma amfanin da yake da shi. To amma malamin cikin wannan farfesun baka iya dan yankan ganye, misali kadan watsa a ciki,
zaka iya sawa
abin da za a yi kai
wace abin da ra'ayin ka yake so, amma in dai zaka yi na wannan na ya kawo maka ko ya gyara maka ruwan nono ne, a to ba za ka sa wannan ganye ba. Na manta ban gaya wa masu sauraro ba, in za ka yi na wannan ya kawo maka ruwan nono, za ka sa mishi albasa sosai, ka jijjiga mishi albasa, ka suba mishi sosai albasa, ta ci sosai a ciki.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555.
Kin madalla ga kiran farko nan daga jihar Naija.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam.
Ibrahim ne wankin hula a garin Legode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya mu yan korafi ne wanda yake muke ga muku a kowane lokaci, kuma ina ganin kaman ba ku sauraron mu game da lokacin da kuke ba mu na kira.
To Malam Ibrahim, ai wani lokaci in mun ba da wadataccen lokaci sai ka ga ba a kira sosai. To shi yasa wani lokaci mukan dan takaita. To da alama dai waya Malam Ibrahim ya goce, amma dai ga wani kira nan daga jihar, daga birnin tarayya Abuja.
Assalamu alaikum, barkanku da aiki.
Alaikum assalam, barka da warhaka.
Yawwa, sunana Ashiru, yana kiran ku daga Galadima, katsani da Gwaska. Ina yi muku fatan alheri.
Malam Ashiru, muna jin ka.
Eh, lalle mun ji maudu'i, kuma gaskiya maudu'i ya yi kyau. Cin zarafin mata da ƙananan yara gaskiya ba ƙaramin matsala ba ce. Da fatan dai Allah ya kawo mu tsogen abun, Allah ya sa kuma mu ji tsoron Allah mu gyara.
Amin, mun gode kwarai da gaske.
Muna kira kuma da Allah ku rika ba mu lokaci, kamar yadda Murtala ya magana da Allah, a rika ba mu isasshen lokaci da Allah, ko minti 15 ko 20 da Allah.
Mako mai zuwa za mu ci gaba da wannan maudu'in, za mu ba ku wadataccen lokacin, Allah ya kai mu, sai ku ƙara kira. Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu a yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da titi na gabatarwa Zahra Aminu Fage, da kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da ma injiniyanmu na yau. Ni ce Amina Buhari Auna, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A kasance lafiya. So
take